جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka. Babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 2 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 2 ga watan 3 miladiya 2025 muna cikin sura ta 50 suratul qaf gashi kuma yau mun tashi aya ta 19. Allah subhanahu wataala cin wannan ayoyi yana ba mu labarin irin yadda karshen rayuwar kowanne dan adam yake kasancewa da kuma yadda yanayi zai kasance a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq kuma magagin mutuwa ya zo da gaskiya. Zalika ma kunta minhu tahid wancananka shine abinda kake ta kokarin kakkaucewa. Wa nufikha fi sur kuma mun yi busa a cikin kaho. Zalika yawmul wa'id wancananka shine wuni na narko. Waja'at kullu nafsin kuma kowace mai rai ta zo. Ma'aha sa'iqun wa shahid tare da ita akwai mai korawa da kuma mai sheda. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha tabbas ka kasance marabka ni dangane da wannan. Faka shafna anka ghita'ak saboda haka mun yaye maka yanar idonka. Fabasuruka al-yawma hadid ganinka a yau tangaram yake fas. Wa qala qarinuhu sai mala'ikan da aka hada shi da shi yace hadha ma ladayya atid wannan shine abinda yake tare da ni ganin a halarce. Alqiya fi jahannam sai a ce ku jefa a cikin wutar jahannama. Kull kaffarin duk wanda ya kasance mai yawan kafirci. Anidin mai taurin kai. Manna'il lil khairi mai yawan hana alkhairi. Mu'tadin mai ketare iyaka dan ta'adda. Muribin wanda yake ainifin mai shakku. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wanda ya sanya wani abin bauta daban tare da Allah subhanahu wata'ala. Alqiyahu fil azabi shadid wa jefa shi a cikin azaba mai tsanani. Yan uwa musulmi, wannan ayoyi da aka jero suna faɗa mana irin yadda rayuwar ɗan adam take kasancewa idan ƙarshen rayuwa ta zo da kuma yanayin da mutum zai samu kansa gaba ga Allah tare da mala'ikun da aka wakilta tare da shi a duniya kuma saboda kudura ta Allah da cikakken ikonsa nazartarwa to yakan ba da labarin abin da bai zo ba da siga ta an yi shi ma an gama saboda shi Allah duk abin da ya tsara zai yi sunansa an yi an gama ba wanda ya sai hana kai zaka iya tsarawa ko ka rushe kai da kanka ko wani ya rushe maka to amma Allah subhanahu wataala inda ya tsara za a yi shi ba zai rushe ba subhanahu wataala kuma ne bai sai rushe masa ba to sai ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya magagin mutuwa shine hali da duk wani mai rai zai sami kansa wanda zai rasa wa'ayinsa ya fita daga cikin hayyacinsa ya kasa sanin me yake faruwa kuma ba zai iya daukan matakin kawowa kansa wannan abin ba akwai bambanci tsakanin sakaratul mauti da kuma naz'ur ruh ma'ana magagin mutuwa da kuma fitar rai kowanne cin gashin kansa yake kuma kowanne akwai yanayin sa sakaratul maut kaman yanda na faɗa shine hali da yakan zo wa mai rai wanda za a kidimar da shi a fitar da shi daga hayyacinsa kafin ya zama ainihin ransa ya fita wannan yana faruwa saboda tsananin sabo da rai yayi da gaggan jiki yanzu tunda aka haife ka tunda aka haifi kowa daga cikin mu gangar jikinsa da ransa ta iso duniya to sannan randa za su rabu shine ko dai lokacin bacci shi kuma wannan ba mutuwa bace ba ta gaba daya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta warsul ukhra ila ajalin musamma Allah subhanahu wataala shine wanda yake karbe rayuka idan halin mutuwa yazo idan lokacin mutuwa yazo sannan kuma wanda ma lokacin mutuwa bai yi ba amma tana cikin halin bacci to Allah yana karbe rai duk lokacin da kake bacci ranka ya fita shi yasa Bahaushe yake cewa bacci dan kanin mutuwa to idan rai ya fita daga jiki lokacin bacci ɗayan biyu ko dai ya fita kenan ba zai dawo ba ko kuma zai dawo akwai wanda wannan kwanciyar tasa ita ce kwanciyar da zai shi da kansa ta ƙarshe kuma ran idan ya fita shi ne fita ta ƙarshe irin wannan zaka ji an ce wallahi kalau aka kwanta da shi ba ciwon kai ba na kafa sai dai aka waye gari babu shi kila ka taba gani ko ka taba ji ko ta kasance a wajen wani naka abu ne wanda yake ba bako ba to wannan sabon da rai yayi da jiki bai so su rabu yanzu ko wani naka a ce mahaifi tun kana yaro kuke tare mahaifiya dan uwa ko ma'aurata biyu duk lokacin da aka ce an yi shakuwa mai tsawo to duk lokacin da ɗaya ya rasa ɗaya to zai shiga cikin firgita da tashin hankali da damuwa wani ma wanda ba shi da juriya ya ɗauki matakin ma shi ma ya bar duniyar duk da cewa wani gwadawa yake ba wai da gaske ba ne amma dai don ya nuna dai ɓacin ransa to amma dai damuwar ita ce ta sabon ma'ana rashin maɗai daga cikin mahaifa ko makusata ba wai alaƙar ce take sa kukan rabuwar ba sabon ne yake sa kukan rabuwar za ka gane aka kila akwai wani ɗan uwanka ba ku taɓa haɗuwa ba ko kuma kila a ce wani an haife shi bai taɓa haɗuwa da ɗaya daga cikin mahaifa ba idan aka ba shi labari wani ya rasu sai dai ya ji ba daɗi amma ba za ka ya fita hayyacinsa ba to amma wani aminin ka ne tunda kuka tashi tare ran da ka rasa shi to zaka samu damuwa sama da rashin dan uwa na jini wanda ba ku shaku da shi ba to wannan shi yake sawa zaka ga idan shi ran yana bankwana da jiki to za a shiga a cikin hali na tausayi hali na firgita sakaratul maut wani abu ne wanda bai tsallake kowa ba a rayuwa ko kai babban mutum ne ko kai mai daraja ne a wajen Allah zaka iya dandana wannan dacin to amma kun ba lalle ka dandana dacin fitar rai ba wani zai iya kasancewa a ga ya sha wahala a lokacin magagin mutuwa amma kuma fitar ran sai ta zama mai sauki wani kuma Allah ya kiyaye su zama dubbin wannan kuma galibi fadiri shi yake samun kansa a haka shi yasa Allah ya ce wan naziati gharqa yace wan nashtati nashta shi garkan a wajen fajirai nashtan a wajen bayin Allah wanda suke alifin na kware to Allah subhanahu wataala sai ya ce waja'at sakaratul maut kuma magagin mutuwa yazo bil haqqi da gaskiya to nan me ake nufi da al haqq wasu suka ce ita mutuwar da kanta ita ake nufi saboda yazo a hadisi dogon hadisi wanda manzo alaihi salatu wassalam yake doguwar addu'a ciki yana cewa wa annal maut haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun kaga a ciki wa annal maut haqqun tabbas ita mutuwa dahir ce babu shakku a cikin ta domin ita mutuwa koda mutum bai yi imani da tashin alkiyama ba to kuma bai isa ya kore samuwar mutuwa ba dan dai da wahala a ce kakanninsa suna nan koda iyayensa suna nan idan ma kakanninsa suna nan to ina iyayen kakanninsa balantana da wahala kaga mutum dan shekara 40 zuwa 50 a ce duka kakanninsa suna nan lafiya kalau akwai amma dai ba su da yawa ma'ana dai in ba a rasa iyayen ba to za a iya rasa ainihin kakannin ina fata mun gane to Allah subhanahu wataala yake cewa waja'at sakaratul maut bil haqq kenan a wannan ma'anar magagin mutuwa ya zo da ita mutuwar ma'ana wannan magagin ya kai mutum zuwa ga ainihin mutuwa din ya zama ya mutu wannan shine ma'ana ta farko daga cikin abinda malamai suka ambata wasu malamai suka ce a'a magagin mutuwa zai dauke mutum daga wayansu abubuwa da yake shakku a da yana ganin ba lalle bane ba wani ana fada masa alkiyama gaskiya ce yana shakku aljanna gaskiya ce yana shakku wuta gaskiya ce yana shakku mala'iku gaskiya ne yana shakku to amma idan magagin mutuwa yazo na farko zai ga mala'iku a lokacin da bai isa ya fada ma wani ba sannan idan fajiri ne ana zare rasa za a nuna masa mazaunin sa a wuta kuma dan ma a tusa masa sai an so ma nuna masa mazaunin sa a aljanna saboda kowane dan adam Allah sai da ya gina masa aljanna da wuta to shi fajiri idan aka zare ransa sai an so ma nuna masa aljanna da dukkan gwalagwalan ni'imomi a ce masa da ka bi Allah to da nan zaka shiga to amma yanzu tunda ka kangare mu Allah sai a janye aljanna sai a kawo wuta da azabobin da suke ciki a ce to nan ne makomarka to shine sai ya ce rabbi la tuqimi sa'a shi kuma mumini idan aka zare ransa a cikin sauki to shi kuma sai a so ma nuna masa wuta a ce da ka kangare mu Allah to ga makomarka amma yanzu da ka bi Allah shi kuma sai a kawo aljanna a ce to yanzu nan ne makomarka shi kuma sai ya ce rabbi aqimi sa'a Allah ka tada alkiyama kowa ma a yi da fiye kowa inda zai koma Allah ka datar da mu to saboda haka wasu suka ce to wannan shine alhaqqu din magagin mutuwa zai zo wa dan adam da gaskiyar da ko dai bai santa ba bai taba jin ta ba ko ya taba jin ta amma kuma ya musa ko kuma ya zo masa da gaskiyar da ya ji ya yarda da ita mu a matsayin mu na musulmi mun yarda da mala'iku gaskiya ne wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce to kenan mu a wajen musulmi to za mu ciratu daga ilmul yaqini zuwa haqqul yaqin tunda kun ga akwai ilmul yaqin, ilimi na sakankancewa, baka taba ganin abu ba, baka taba jin sa ba, afwan baka taba taba shi ba, amma ana ta baka labarin sa kaza 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 kaza, dole ya zama ilmul yaqin a wajenka. Al misali yanzu ko baka taba zuwa Makka ba, ba wanda zai yi musun akwai wani gari Makka, akwai Kaaba, akwai Madina, in dai musulmi ne kai kila ko arne ne ma ba zai musu akwai samu su ba. To kaga wannan ya zama me? Ya zama ilmul yaqini. To daga nan sai mataki na biyu, ainul yaqini, mutun ya ga abun gashin nan ga daga yana gani. Yanzu idan aka zo ana ce maka akwai wani dan bishiya sunansa mangwaro, kai tunda kake baka taba ganin sa ba, amma kana ta jin labari akwai wani abu shi mangwaro, to shikenan wutar sai aka zo maka da shi aka ce abun nan da kake ta jin labari mangwaro mangwaro gashi. To yanzu mataki na nawa ke kake na biyu domin ka zama ainul yaqin idan ka ya gani? To sai aka sa wuka aka yanka sai aka baka aka ce to dandana. To kaga da ka sa baki ka samu me? Haqqul yaqin. To kaga kenan shine karshe, shine kankat. To mu musulmi duk wanda Allah ya dauke ransa ya ga malaika ko aka nuna masa aljanna ko wuta, to yanzu ya kai ga haqqul yaqin, ko kuma mu ce dai ainul yaqin, domin ita wuta da aljanna ko ka gansu baka kai ga haqqul yaqin ba, amma dai ka gani da ido ya zama ainul yaqin. Sai lokacin da mutun ya shiga, Allah ka sa aljanna ce makoman mu, to lokacin da mutun ya shiga ya samu haqqul yaqin. To wannan shine daga cikin abin da wasu malamai suka faɗa cewa magagin mutuwa zai zo da ainihin gaskiya wanda mutun yake ji, amma yanzu gashi ya gani da idon sa. Allah sai ya ce zalika, wancananka, ko dai idan muka ce mutuwar, tunda mun ce alhaq, wasu malamai sun ce mutuwa, to a bisa wannan sai mu ce zalika mutuwan nan da ta zo, ma kunta minhu tahidu, shine abinda kake ta kakkauce mawa, shine abinda kake ta babbaude mawa. Anan malamai suna cewa kaucewa mutuwa ko gujewa mutuwa hali biyu ne. Akwai gujewa wadda dukkan mai rai Allah ya ɗabi'antar da shi ga wannan, haka ne ko ba haka bane? Za mu ga cewa mutum ko da salihi ne zai zo ya ce ga ni mala'ika mutuwa ka zo ka dauke ni? Ba wanda zai zo ya ce haka duk ibadarka. Manzo alaihi salatu wassalam shine aka ba zabi cewa yana so ya ci gaba da zaman duniya ko kuma a dauke shi zuwa ga wato ar-rafiqul a'la. To shine alaihi salam yace Allahumma fir rafiqil a'la. To kaga anan manzo alaihi salam shine kawai zaka fadi wannan kai tsaye, an bashi zabin kuma ya zabi can. To amma yanzu kai duk ibadarka, duk din Allahnka, kai ko da za a ce da ka mutun aljanna kai tsaye, kila sai ka ce to a dan baka sati kai shawara, haka ne ko bai masallaci ya zai da kai tsaye zaka tafi? Ko da an ci ga aljannar, to mutum zai ga akwai wasu ƴan shirye-shirye wanda bai gama shiryawa ba. Balla zana a ce an kai kuɗi, an ce an kai kuɗi. Kaga mutum sai ce to a dai bari a ɗan ga abin da za a yi nan gaba. To wannan mumini kenan, shi a matsayinsa na ɗan adam ba zai so ya mutu ba, duk da cewa ba wai yana kore sai ta kasance ba, ba wai yana shakkun cewa akwai aljanna ko wuta ba, amma ɗabi'ar ɗan adam ba zai so kawai shikenan a zo a ce a ɗauke ransa ba, zai so a ɗan ɗaga masa ƙafa. To shi kuma kafiri fajiri saboda mummunan aikinsa, shi yasa bai so shi kuma ya bar duniya. To shi yasa Allah sai ya ce zalika, wancananka, in mun ce alhaq mutuwa, ma kunta minhu tahidu, shine abinda kake ta bauɗe masa, kake ta kauce masa, kake ta yi masa kwana, amma kuma Allah ya gama hukunci. yace kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kun san ma'anar mulaqikum? Wato za ku yi gaba da gaba, za ku cakudu. To anan sai malamai suka ce ashe duk lokacin da mutum ya falla a guje zai guje wa mutuwa, to sauri ke isa inda take, domin ita ma ta taho. Kenan sai a yi mai taho mu gama. Shi ya sanya Zuhair ibn Abi Sulma a cikin mimiya tasa yake cewa man haba asbabal manaya yanallahu walau rama asbabas sama'i bisullami. Yace duk mutumin da yake ta kokari, yake ta tsoron ya kauce wa mutuwa, to za su riske shi ko da ya nufi tafarkan sama da tsani. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Akwai wani bawan Allah, Allah ya ji kansa da gafara, dattijo ne a wani gari, ba sai na faɗa ba, baya so kai maganar mutuwa. In zai hau mota bai hawan gaba bai hawan baya sai tsakiya, wai in yi hau gaba a iya karo a haɗa da shi, in yi hau baya a iya dokowa ta baya, sai dai tsakiya. Yanzu tuni ya tsufa a lahira, tuni saboda ka ba wata maganan dabara ko wani ainihin bauɗiya. Na taɓa faɗa muku kissan wazirin Annabi Sulaiman. Suna zaune a fadan Annabi Sulaiman alaihi salam, sai ga mala’ikan mutuwa ya kawo ziyara. Yana ganin mala’ikan mutuwa sai ji tsikar jikinsa ta tashi, ya ji kai ya tsani wannan baƙon, bai san ganin wannan baƙon. Mala’ika da ya gama gaisuwa yana fita, sai wazirin Annabi Sulaiman ya ce, ya annabin Allah, wai wannan wani irin baƙo ne? Yana shigowa sai na ji ban san ganinsa, duk tsikar jikina ta tashi. Sai ya ce, ai mala’ikan mutuwa ne. Ya ce, mala’ikan mutuwa? Ya ce, to da Allah ya yi mun alfarma, a sa iska ta ɗauke ni ta kai ni birnin Sin. A wannan tazara dubunnan mulamulai, to kuma kun san iska da saurinta da gudunta, nan take aka ɗauke shi aka kai shi Sin. To shi wannan wazirin, shi ne baƙo mala’ikan mutuwa, ya gani a rubuce zai ɗauki ran wazirin Annabi Sulaiman kuma a Sin. To amma sai a majalisa yanzu, kuma yanda ƙiƙoƙi suka rage, to kuma ya san duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne. To tun da haka ne bari ya tara inda Allah ya ce din ya gani. Yana zuwa sai ga har ya riga shi, shi kenan sai ya ɗauke ran ya dawo. Ya dawo wajen Annabi Sulaiman ya ce, a dukkan ɗaukar ran da nake, wato ban ga abin mamaki kamar wannan ba. Wannan wazirin, abin da na manta muku, da ya zo a fadar sai ya kafa kallo a wajen wannan wazirin, shi kuma sai ya sunkuyar da kai, sai ya kafa masa kallo. To sai ya ga kallon da fa ya yi yawa, to shi ne ya ce, to gaskiya a ɗauke shi. To shi ne sai yake ce ma Sulaiman alaihi salam, ya ce, wannan ɗan majalisar taka, a rubuce Allah ya ce zan ɗauki ransa a birnin Sin, kuma na zo na ga ‘yan daƙiƙoƙi sun rage, kuma ga shi a fadarka. Na ga to yanzu me zai hau haya je can, tun da ni dai a can Allah ya ce zan ɗauki ransa. To amma na san abin da Allah ya faɗa gaskiya ne, ina zuwa sai na ga har ya riga ne. To shi yasa ya kai ɗan uwa, kada ka ɓata ma kanka lokaci cewa wai mutuwa akwai wata addu’a ta ba za a mutu ba, ko wani dafa’i, babu shi. Babu dafa’in mutuwa. Yawa, in tana da dafa’i, to shi ne ka bi Allah ka yi kyakkyawan ƙarshe. Amma ba dai wai a ce ba za ka mutu ba. Ai, tun da Allah ya buga sitam ya ce kullu nafsin dha’iqatul maut, to sai dai in kai ba mai rai ba ne. Amma in kai mai rai ne, to ka shigo cikin wannan kullu, ba za ka taɓa fita ba. To Allah ya ce zalika ma kunta minhu tahid, shi ne abin da kake ta kakkauce mawa. Idan mun ce wannan ana nufin shi sakaratul maut ɗin, to kowa kuma dama bai so ya samu kansa a wannan halin. ‘Yan uwa, waye mafi daraja? Manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma lokacin da yake kan gadon ajalinsa, Nana Aisha take cewa sai ya sa hannu alaihi salam, sai ya shafe gumi a goshinsa, sai ya ce subhanallah, inna lil mauti la sakarat. Yace tsarki, ya tabbata ga Allah mutuwa tana da ainihin magage, mutuwa tana da daci. To idan shugaban halitta ya faɗi wannan alaihi salam, kai ya kake zatanta, ni ya nake zatanta, Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe. To Allah subhanahu wataala sai ya ce wa nufikha fi sur, kuma an yi busa a cikin ƙaho. Kun ga a yanzu gashi muna raye, amma saboda abu ne wanda labudda minhu, sai aka kawo shi da sigan fi'ili madhi. Wa nufikha fi sur, amma yi busa a cikin ƙaho. To wannan wace busar ake nufi? Shine annafhatu, ko dai mu ce athaniya a wajen wasu malaman, ko mu ce athalitha. Malaman tafsiri sun yi sabani, busa a ƙaho biyu ce ko uku. Wasu malamai suka ce busa uku ce, domin a cikin Alƙur'ani, a cikin suratul Naml, Allah yana cewa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atuhu dakhirin, ko atuhu dakhirin. Kaga aka ce wa yawma yunfakhu fis sur, wannan da za a yi busa a cikin ƙaho, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi, duk wanda suke cikin sammai da kasai har mala'iku duk sai sun razana. To kaga anan sai aka ce fafazi'a dai kenan. A cikin suratu Zumar Allah sai ce wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, kuma mun yi busa a cikin ƙaho, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, duk wanda suke cikin sammai da ƙasai sai suka suma gabaki ɗayansu. To kun ga waccan ta ambaci me? Firgita da razani. Wannan ta ambaci me? Suma. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. To sannan kuma sai me wata busar ta daban, sai ga mutane duk sun tashi suna ta kallon juna. To haka za mu ce busa na wace? Uku. Nafhatul faza'i, nafhatul sa'iqi, nafhatul ba'thi. To amma wasu malamai sai suka ce a'a, busar guda biyu ce. Nafhatul faza'i ita ce kuma ta sa'iq din. Idan aka yi busar, to kowa sai ya razana ya firgita. Bayan kowa ya razana ya firgita, kuma kowa sai ya some gabaki ɗaya. Kenan ita wannan busar guda ɗaya ita ce take ɗauke da wannan abubuwan guda biyu. To sannan kuma sai a yi busa ta biyu, to sannan kuma daga nan kowa sai ya tashi. To kusan wannan shi ne mafi rinjaye a wajen maganganun malamai, cewa busan nan guda biyu ce ba wai uku ba. Manzo sallallahu alaihi wa sallam, Nana Aisha ta gan shi a wani yanayi na rashin walwala, ta ce ya ma'aikin Allah, ya nake ganin ka a cikin yanayi irin wannan baka walwala? Sai ya ce fa kaifa an'am, ta ya za a yi na samu kwanciyar hankali, alhali mala'ikan busa ƙaho ya sunkuya jira yake a ce busa ya busa. Allahu akbar. Wato duk wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka ji tsoron Allah. Manzon Allah kenan wanda an gafarta masa komai. To amma yakan shiga wani yanayi na tunanin ya alƙiyama za ta kasance, ya al'amura za su kasance. To amma wanda bai da cikakken sanin Allah, wannan shi ba ruwansa ko kaya ba ta soka ba, ya ta walwalarsa, ya ta fantamawarsa. Kai wani ma wawan maka sai ya ce je ka an gafarta ma komai, shi kam dama ya tsallake ruwa ya matse wandansa, yanzu ba ta tashi ake ba, kai ma yanzu ba taka ake ba, an riga an gafarta ma. Kuma kai saboda baka san abin da kake ba sai ka ce ka yarda. Allah ya shirya. To saboda haka Allah sai ya ce wani fi khafis suri, kuma an yi busa ainihin a cikin ƙaho. Wasu malaman sira suka ce tunda aka halicci wannan mala'ika, ƙahon gashin nan dab da shi. Kuma saboda mala'iku ba sa saba ma Allah, bai taba riyawa cewa bari in dan dana ba wallahi in dan adam ne dan karambani to sai ce ai mun san kanmu da kanmu to amma shi malaika bai taba wannan tunanin ba yanzu kana tsammani shekara dubu nawa gashi ga kafan amma bai taba tunanin ya dan gwada koma kila yayi tawili yace to kada a ce in yi in kasa sanin ya za'a bari in dan gwada in koya bai taba wannan ba to wannan matsayin mala'iku da suke bin Allah so da gaba wallahi idan dan adam ne sai dai duk abin da za'a yi ai amma shi sai ya gwada to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wannu fi khafis sur to kun ga kamar yadda na faɗa mana ajiya wato Allah subhanahu wataala yana da tsarin abubuwa dake kuma Allah baya gaggawa ni na tabbatar da cewa wallahi ni ne maganan nan dai yadda nake ganin jagwalgwalan nan na rayuwa da za a ce an bani zabi ya za'a da duniya to wallahi akalla in ce Allah ayi busa duk arnan nan ayi gaba da su akalla zan ce haka to amma Allah baya gaggawa duk yadda kake jin zafin sabon Allah Allah fi ka je haushin asaba masa to amma Allah ya san akwai ranan kin dillanci an san duk fadin gona akwai kunya karshe akwai lokacin da iyakar tika riga an gaba Allah ka datar da mu to Allah sai ce an yi busa a cikin kaho zalika yawmul wa'id wannan shine wune na narko Allahu akbar to ai shi wunin alkiyama wuni ne na alwa'd wal wa'id me alwa'du alqawari na lada alqawari na ni'ima me alwa'id shi kuma alqawari na azaba da narko amma sai aka ce zalika yawmul wa'id wannan wuni ne na narko malaman tafsiri suka ce wala Allah abinda yasa Allah ya ambaci narko bai ambaci alwa'du ma'ana bishara ba saboda idan ka kalli farkon siyakin suran aka ce qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala kafirun hadha shay'un ajib ai idha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id kaga an bude suran da bayanin kangara ta mushrikan qurayshawa na qaryata alqiyama da qaryata manzo alayhi salam to shi yasa annabi sai aka ambaci narko domin su ake kwankwasa su ake jan kunnuwan su ainihin a wannan wuni to Allah sai ce zalika yawmul wa'id wannan wuni da za a yi busa ta kaho to shine wuni na narko waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane mai rai yazo tare da shi akwai mai korawa akwai mai sheda to ita wannan kullun kullu ce wacce take juz'iyya domin akwai kullun da siyaki zai nuna juz'iyya ce Allah da yake bayanin halakar da adawa yayi bayanin iska da ya aika musu yace tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha amma me aka karasa fa asbahu la tara ko la yura illa masakinahum ko masakinuhum kaga an ce tudammiru kullu shay'in tana nike komai bi amri rabbiha amma kuma aka ce fa asbahu sai suka wayi gari la tara kai abokin magana baka ganin komai illa masakinahum sai gine-ginen gidajen su ashe kenan bata nike wannan gine-ginen ba da ta gama da su ba za a gansu ba kenan kullu shay'in anan ba wai ta nuna komai da komai ba kaman malikatu saba bilqisa da aka ce wa utiyat min kulli shay kaga kenan kulli shay'in yataju ilayhi al-muluk an bata dukkan abinda masu mulki suke bukata amma ita ba a bata annabta ba ba a bata suna yin abinda ba a bata ba amma an ce wa utiyat min kulli shay kenan dukkan abinda basaraki yake bukata an bata irin shi to nan da aka ce waja'at kullu nafsin kaga banda dabbobi dabbobi ba mukallafuna bane ba banda kwari tsuntsaye duk wannan ba sa cikin wannan To amma da aka ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, ana nufin jinsin ɗan adam ake nufi ko hadda aljanu? To anan malamai sun yi magana biyu. Idan aka yi la'akari da faɗin Allah subhanahu wata'ala a can, wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, to sai a ce wannan kullu nafsin ɗan adam gabaki ɗaya ake nufi amma banda aljanu, domin maganar ɗan adam aka yi na halittarsa. Idan kuma an kalli shari'a da Allah ya kallafa wa bayi, to an kallafa wa ɗan adam da kuma ainihin aljanu. Aljanu su ma mukallafo da ne. To sai a ce wannan kullu nafsin ɗin rayuka na ɗan adam da kuma aljanu. Ya kai bawan Allah, wannan gabar da nake faɗa, ni mai faɗar ina ciki, kai ma kana ciki. Kuma wallahi kowannen mu sai ya samu kansa a haka. Ko ka zaɓa ko baka zaɓa ba. Ko ka yadda ko baka yadda ba. Waja'at kullu nafsin, an kowace rai ta zo, ma'aha sa'iqun wa shahid, tare da ita akwai wanda ya koro ta. Ma'ana yadda ka san an siyo wata dabba, wani Allah sa ne aka siyo, in aka siyo sa dole akwai wani abaya da yake kora shi, akwai kuma wani wanda yake jan asirkarsa. Sa'iqun wa shahid, akwai wanda zai koro mutum. Kai ka san da jin wannan aya baka isa kai ma Allah la yazana a lahira ba. Tunda mala'ika dai ba za kawo masa wurgi ba, ko ba komai a hannunsa. Mala'ika dai, kai ko aljani aka ce ya koro ka, wallahi sai yadda yake da kai. Ballantana a ce mala'ika. Sa'iqun wa shahid. To wane ne sa'iqun, wane ne shahid? Wasu malamai suka ce mala'iku ne guda biyu. Ɗayan aikinsa ya koro mutum, ya sako shi a gaba, bai isa ya kauce masa ba. Shi kuma shahid ɗayan mala'ikun ne. Ko dai ɗaya daga cikin waɗannan masu rubutu da muka yi bayani a jiya, ko kuma a su biyun, kuma ɗaya ne zai koro mutum, ɗaya zan mai shaida. Wasu malamai suka ce mala'iku biyu, wasu suka ce a'a. Sa'iqun ɗin mala'ika ne, wannan babu wani saɓani. Shahidun ɗin kuma shi ne aikin da kai. Aikin da kai shi ne zai zama shaidan abin da kai a rayuwar duniya. Wasu suka ce a'a, shahidun ɗin shi ne wancan littafi da Allah ya ce, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Wannan littafin da aka rubuta komai naka wanda yake ciki, to shine mai shaida gare ka. Wasu malamai suka ce shahidun din shine gabobin mutum. Alyawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Yau za a rufe bakin mutum saboda baki maƙaryaci ne. Baki ya iya wato shafa labari shi ne. Ya mai da baki ya zama fari, ya mai da fari ya zama baki. Yo a lahira ma ba suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki. Wai Allah za su yi maƙarya. A lahira ba. Wallahi Allah mu ba mushrikai ba ne. Kuma Allah ya san wani suka bauta mawa ba shi ba. To Allah sai ce to za mu rufe bakunansu. Wa tukallimuna aydihim. Hannayensu su ne za a ba su dama su yi magana. Hannu ya ce kaza 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 kaza. Wa tashhadu arjuluhum, kuma kafafuwa su yi shaida. Idan gidan saƙon Allah ake zuwa, hannu ya faɗa ka je rana kaza lokaci kaza, kafa ta ce da ni aka je. Wa qalu li juludi lim shahidtum alaina, za su ce wa fatunsu, me yasa kuke mana mummunar shaida? So ce an faqana Allahu alladhi yaqaka kullu shay wa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Allah da ya ba kowa furci, mu ma shi ban furci, shi yasa ainihin muke faɗa. To wasu malamai suka ce gaban ɗan adam su ne za su yi masa shaida. To amma dai abinda malaman tafsiri suka fi rin jahirwa shine biyu, ko dai mala'iku ko kuma littafin da yake dauke da aikin mutum. To Allah dai subhanahu wata'ala yana cewa ma'aha sa'iqun, tare da ta akwai wanda yake wato ainihin mai korawa, wa shahidun da mai shaida. anan ƴan uwa tunda Allah ya bamu tabbaci abin sai ya kasance don Allah kayi kokari kayi abin da za a yi maka sheda ta kware kayi kokari kayi abin da za a yi maka sheda da za ka yi farin ciki ita gobe alkiyama tunda dai Allah ya tabbatar wannan sheda sai an yi ta abin da na manta wasu malamai sun ce shahidun anan ma zai yi wa ainihin manzo alaihi salatu wassalam saboda Allah na cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya lamari zai kasance gobe alkiyama idan muka zo da mai sheda ga kowace al'umma kuma kai muka zo da kai kana mai sheda ga wannan al'umma taka to wannan zai nuna mana ashe shedu a wajen dan adam suna da yawa manzo alaihi salam zai bada sheda akan mu littafin aikin mu zai bada sheda akan mu gabobin da suke jikin mu za su bada sheda akan mu littafin aikin mu zai bada sheda akan mu kai sauran bayin Allah ma da muke rayuwa za su bada sheda akan mu ai kun taba jin hadisi an dauko gawa za a wuce da ita mutane suka yi alhini suka ce mutumin kirki ya mutu bawan Allah ya mutu mutun na kware ya mutu manzo alaihi salam ya ce wajabat a wannan wunin ko wani wunin aka dauko wani fajiri mutane suka dinga cewa tir Allah ya hutar da mutane mugun mutun ya tafi manzo Allah ya ce wajabat sai daga cikin sahabbai ko sai na Umar ko wanin sa yace ya ma'aikin Allah an wuce da gawa lokaci kaza an yi yaban alkhairi ka ce wajabat an wuce da wata an yi tofin alatsi ne ka ce wajabat yace ta farko da nace wajabat aljanna ta wajaba akanta ta biyu da nace wajabat wuta ta wajaba akanta sai yace antum shuhada'ullahi alal ardi ku ne shedun Allah a ban kasa to ya kai bawon Allah kafin aje lahira don Allah kayi kokari ka mu'amalanci bayin Allah mu'amalar da in ka mutu kai ko kana raye idan baki 100 za su buda akalla a samu 60 su ce san barka ya aka samu 60 ai an samu rinjaye a hirdin ka da rayuwar da idan bakuna suka buda mafi yawa su ce tir da Allah wadai kuma ka san kanka ka san rayuwarka ka san mu'amalarka da mutane don Allah da zaka mutu a yau me kake zato bayan Allah za su fada wallahi akwai wanda inda zai mutu a yau to na jikinsa kila ma matansa kila ma ƴaƴansa za su fara fadin magana mara kyau akan sa wallahi kada ku yi mamaki na jikinsa za su fara wato ainihin mummunan magana akan sa saboda rashin kyawun mu'amala saboda mummunan hali shi yasa manzon Allah a wani hadisi yake cewa addinul mu'amala addinin musulunci shine mu'amala ka zama mutumin kirki duk wanda yayi mu'amala da kai ya je yayi mu'amala da mutumin kirki ya je yayi hudda tayya da mutun dattijo ya je yayi mu'amala da mutun na kwarai ba a ce duk wanda yayi mu'amala da kai sai ya koka ba tir da irin wannan rayuwa Allah ya ganar da mu amin Allah sai ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha tabbas kai ka kasance a cikin rafkana daga wannan halin ma'ana duk da cewa mutuwa kowa ya san za a yi ta to amma wa ya gaskata ta a aikace anan gaza yake saga domin tasdiqul mauti bilisanil hal shine zai sa kai aiki na kwarai ka gaskata zan mutu kenan amma me akwai wanda zaka ga yana fadar ya yadda zai mutu amma aikin sa bai nuna wannan ba kuma aikace ya rafkana shi yasa Allah ya ce laqad kunta fi ghaflatin wasu malamai suka ce annan mu'akkidat ne ma guda uku domin idan aka kawo wannan alamul mauti'a likasim to sai an kaddara rantsuwa kiran takdirin wallahi laqad kunta fi ghaflatin ga rantsuwa ga lamut tawkid ga kuma qad litakid laqad kunta fi ghaflatin min hadha wallahi ka kasance a cikin rab kana daga wannan halin ko dai magagin mutuwar ko mutuwar kanta ko kuma hisabin ka kasance kai ko oho shirin ka na duniya shine a gabanka mutun nawa ne yana ji za a kira sallah a lokacin sallah kuma ya san in ya rasa wannan jam'in ba zai samu wani jam'i ba ya ci gaba da hada-hadarsa ta duniya don Allah mutun nawa ne kila a yau ma kai kila a jiya ma kai kuma wani abun ma zato ne na zan samu kaza kun ba ne ka samu kaza din ba kamar jam'in azhar ya wuce ka na la'asar ya wuce ka na magariba haka na isha'i haka kuma wannan wunin ya shiga cikin lissafin ka in kaga wani wuni sabo ne ba na jiya bane to kenan kun tafi gaflatin min haza ya zaka kwatanta kanka da magabata da ake fadin makeri ya daga guduma zai daki karfe sai aka ce Allahu akbar za a kiran sallah ba zai buga guduma ba sai aje ta madinki yazo zai soka allura abin nan zariya kofa allura sai ji aikin sallah sai ya aje ya zaka da wayannan da wanda hada hada kasuwancin ka za ta hana ka kaje kai sallar jami'i ka san shedan wallahi zaka iya wuni tun safe ba ku somomi sai lokacin sallah sai shedan ya danno masu kuma su zo da babban magana eh ba PC za su saya ba katan katan za su saya bahu bahu za su saya kuma ga ikama za a tada to dai za a Allah ya bai kaman nan hakuri tunda dai yanzu kasuwa ta zo ga ra'ayi wannan eh Allah ya datar da wallahi wato shi yasa ita jarabawa rariya ce ta Allah da ita ake tankade dan adam a rairaye shi a nuna shi wane ne wa nabluukum bi sharri wa la khairi fitna ko Allah ya daraba dan adam da shi ko alheri ko kishi yasa duk da ainihin ibtila'i ne Allah ka ba mu ikoncin jarabawa to Allah zai ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka yanzu mun yaye maka yanar idanka malamai suka ce anan ana nufin dan adam idan yana duniya kaman dindimi yake kaman makaho ne yana mutuwa to yanzu ya farka ya wartsake daga bacci ai kun ga da Allah yace wa idha khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim ko dhurriyyatuhum katuna lokacin da Allah ya karbi ko ya riki alƙawarin ɗan adam gabaki ɗayan mu nan kowanne Allah ya alƙawari da shi muna alamul zar cewa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ma'ana ni kadai za ku bauta mawa muka ce bala mun yadda Allah kai ne ubangiji kai zan bauta mawa yanzu dan Allah a masallaci din wa zai iya tuno wannan lokacin da ranar ba wanda zai iya tunawa ni dai wallahi ba zan iya tunawa ba ba wanda zai iya tunawa ka tuno ga katan kana karban wannan alƙawari to kenan kaman bacci yanzu muke ta yi ana zare ranka sai ka ga gakanan kana karban alƙawari tsakaninka da Allah subhanahu wataala to saboda Allah ya san mantuwar mu shine ya turo manzanni suna tuna mana wancan alƙawarin fa kada mu manta to shine aka ce faka shafna anka gibaaka to sai a yaye maka wannan yana wanda ta rufe maka ido baka hangen abinda Allah ya ambata fa basaruka al-yawma hadid idan ka yanzu tangaram yake kana ganin komai a yadda yake a da can kila kana ganin ɗaya ya zama biyu ko biyu sun zama uku to yanzu ɗaya ɗaya ne biyu biyu ne komai tangaram kake ganin sa Allah ka datar da mu Allah subhanahu wataala yace waja'at sakaratul mauti mai tafsiri yace ghamaratuhu wa shiddatuhu magagin mutuwa da tsananin sa yazo bil haqqi da gaskiya shi yace min amril akhirah na daga lamarin lahira hatta yarahu al-munkiru laha, har mai musun lahira yaga wannan abun iyanan ga yanan karara, wa huwa nafsu shidda, kuma shine ainihin tsananin nan wanda za a fuskanta. Sai yace zalika wantananka al-maut, wannan mutuwa, ma kunta minhu tahidu, abinda ka zamo kana kakkauce mawa ne, taharubu wanda kake guje masa, wa tafza'u kuma kake jin tsoro kana razana. Wa nufika fi sur, kuma mun yi busa a cikin kaho, wato an yi busa a cikin kaho, lil ba'thi, domin tashin alkiyama. Dhalika wantananka ay yawmun nafkhi, wannan wuni na busa, yawmul wa'id, shine wuni na narko lil kufari ga kafirai, bil azab, ta hanyar azabin da za a yi musu. Wa ja'at kullu nafsin, kowane mai numfashi ya zo il mahshar, ya zuwa wannan wuni na tattara kowa da kowa, ma'aha sa'iqun, tare da kowace rai akwai wanda zai koro ta, shine malakun, wani mala'ika ya suquha, wanda zai kora wannan mai rai ilaihi, ya zuwa wannan farfajiya. Wa shahidun, da kuma mai shaida, ya shahadu alaiha, wanda zai shaida akan ta, bi amaliha, da aiki, wato ai mata shaida da aikin ta. Sai annan mai tafsiri ya ce wa huwal aidi wal arjun, shine hannaye da kafafuwa, wa ghayruha, da waninsu. Wa yuqalu lil kafir, sai a ce da kafiri, laqad kunta fi ghaflatin, tabbas ka kasance a cikin rab kana fid duniya, a duniya, min hadha, daga wannan annazil bika, wannan abu da ya sauka gare ka shine mutuwa, al yawm, a wannan wuni, faka shafna anka ghifaaka, sai muka yaye maka yanarka, shine azalna ghaflataka, a yau mun kawar da wannan rab kana, bima tushahiruhu al yawm, da abinda kake gani a yau, fa basaruka al yawm hadid, ganinka a yau mai karfi ne, tangarme yake, hadun, mai tsananin wato kaifi ne, tudiriku bihi ma ankartahu fi dunya, kana iya gane abinda kai inkarinsa a duniya da wannan ganin naka. Dan uwa, an nuna mana lokaci, za mu tsaya a nan, abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya ganda mu daidai din. Akwai wata baiwar Allah da ta yi tambaya, tana tambaya cewa akwai wani kasuwanci da aka yi masa tayin su yi, kuɗi ne wai mutum zai bada, gwargwadon yawan kuɗin da ka bada, gwargwadon abin da za a baka duk sati, akwai ɗan dubu talatin talatin, akwai ɗan dubu goma goma, akwai ɗan dubu ashirin ashirin. To duk lokacin da ka bayar duk sati, akwai duk sati wanda za a ba dubu kaza, duk sati dubu kaza, gwargwadon dai yawan kuɗinka. To kuma an ce maka wannan kuɗin naka ba za su yi ciwon kai ba. To shin take tambaye hukuncin wannan kasuwancin? To wannan ba kasuwanci bane ba. Wannan cin riba ne, ba sunansa kasuwanci ba. Wato ku ɗauki ka'ida, kasuwanci a musulunci, akwai cin riba, akwai faɗuwa. Cin ribar kuma ba kullun yake abu ɗaya ba. Kila za a iya cin dubu goma a yau, gobe a ci dubu biyar, ga ta kila a ci dubu ɗari ma in ta kama. Ma'ana ita riba ba kai ɗaya ba ce. Duk abinda za a ce za a baka wani abu da suke kira fixed amount, wani kuɗi na kai ɗaya, kuma wai gwargwadon adadin abinda ka bada gwargwadon riba. To kawai yanzu ka bada kuɗi ne, ana baka kuɗin ruwa duk sati akan kuɗin da ka bayar, kai kuma kana karɓan kuɗin ruwa kana ci, bayan an gama kuma a dawo ma da kuɗinka, waccan riba ce ka ci yanzu ga kuɗinka. To wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne. Wato dan Allah, ina ba mu shawara, kada idan musulmi ya zamo a rufe, duk abinda za a yi maka tayinsa, to ka tuno abinda malami ahlari ya faɗa mana, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta alam hukum Allah fihi, kada talauci da san kuɗi yasa idan kai ya rufe, al halalu ma halla fi aidihim wal haramu ma hurimu, kawai kai halal duk abin da ya faɗo hannunka shine halal. To wannan ba za ka samu kyakkyawan yanayi a rayuwa ba, za ka yi ta ɗurawa cikin ka haram, kuma Allah ya tambaye ka. Ka'idan kasuwanci a musulunci, in za ka ba wani mutum kuɗi a kasuwanci, to ka'idar da ake shine percentage na riba. kai da kuɗi shi da kasuwanci ya iya kasuwanci ba shi da kuɗi kai ga kuɗi baka iya kasuwanci ba sai ku yarjejeniya zaka ba shi wannan kuɗi ya juya duk ribar da aka samu kana da kashi kaza akan kaza ruwanka ne kace to zan juya kuɗi amma riba shine rabi ma'ana duk ribar da aka samu rabi za a bani ribar nan a iya samun 100 ko 50-50 a samu 50 ko 25-25 a samu 10 ko 5-5 to wannan shine riba a musulunci kuma irin wannan yanayin idan aka samu asara bata shafi shi mai juya kuɗin ba kai mai kuɗin kai ta shafa domin al-kharaj bid-daman hannun da ya kirga riba shi ke kirga faduwa to amma shi wancan haramtaccen kasuwancin fa shi wancan da ake ba wancan kuɗin duk sati bai fa da asara wallahi akwai wanda sun sha zuwa su tambaye ni irin wannan malam wani ya zo ya tambaye ni yake cewa in ba shi miliyan 1 duk sati zai bani 60,000 kuma ba faduwa to ita wannan 60,000 din me aka sayar aka ci riba me aka sayar aka ci riba aka baka 60 kuma ita riba kullun kai daya take kuma ba faduwa to inda ba faduwa a kasuwanci yanzu akwai wani talaka ai inda ba faduwa a kasuwanci yanzu kowa mai kuɗi ne tunda ko baka iya kasuwanci baka bada kullun riba za a yi tace ai tace riba tun kana da 100,000 ka zama miliyan ka zama miliyoyi to amma kasuwanci yadda zaka iya samu haka zaka iya rasawa so dan Allah ina ba mu shawara mai kaffa kaffa da rayuwa idan mu ya daina rufewa manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira yace akwai lokacin da zai zo wanda riba za ta yi yawa mutum ko bai ci riba ba ƙarshe sai kuranta ta je ta same shi to yanzu ba ma kuran bace ba ita ce iya bi nafsiha wannan abun ya zama ruwan dare a wajen musulmi da dama wani sai a ce ma kamfani ne za a ba wannan kuɗin duk a hada kawunan ku kowa ya ba da kuɗi iya gudunka iya tsirarka daidai kurji daidai ruwansa duk abinda ka bayar to gwargwadon yawansa gwargwadon abinda za a baka na riba to ku sani a musulunci idan za ka ba da kuɗi a kasuwanci daga ma sharaɗin da malamai suka ce kama san me za a yi na kasuwanci da wannan kuɗin domin yanzu a zo a ce ga wani kamfani ya ce kowa ya sa hannun jari alhali kamfanin barasa ne giya za a dunga ainihin sarrafawa da kuɗinka ana sayarwa ana baka riba kuɗin giya wani kuma ka samu haramtaccen abu ne a shari'a wani kasuwanci ne haramtacce kuma da kuɗinka ake yi to wannan abubuwan suna da hatsari a rayuwar musulmi mu sani kamar yadda na sha faɗa mana daga cikin abinda musulunci ya kwantar mana da hankali hadisin ibn mas'ud wanda mafi yawa dukun haddace shi hadisin da yake nuna halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa da aka ce wa yu'maru bi arba'i kalimatin me aka fara bi katibi rizqihi saboda an san dan adam kuda ne wajen kudin yake mutuwa to sai aka ce bi katibi rizqihi arzikin ake fara rubutawa duk dolancin ka ba za ka kasa abinda Allah ya rubuta maka ba kuma duk kwazanka da kokarinka ba za ka yi tsallakawa ba saboda ka yi hakuri ka samu ta hanya kyakkyawa sai ka tsira kada ka manta akwai tambaya mai ƙarbi da za ka amsa la tazalu ko la tazulu kada ma abdin yawmal qiyama hatta yus'al an arba kafar kada kafata ba za ta gushe ba gobe alqiyama sai an tambayi mutum abubuwa hudu kuruciyarka ina ka tsofar da ita rayuwarka ina ka tafiyar da ita iliminka me ka aikata da shi kowace daga ukun nan tambaya ce falan daya amma dukiya wa ammalihi min aina kasabahu ta ina ka samu duk kai bayani filla filla anji alhamdulillah take kyawa hanya wa fi ma anfaqahu to kuma ina ka kashi ko ka samu take kyawa hanya kafatar ta mumuna to anan ma akwai tambaya to ballantana a ce tashin farko ma ta mumunar hanya to kaga tun daga nan lissafi ya dagule ina man nasiha mu kaffa kaffa don Allah duk abin da zai taso na samu mu fara yin fatawa kafin mu auka a ciki. Allah ka tabbatar da mu akan daidai. Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya sai ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Ya Allah ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah bayinka da suke hannun ƴan ta'adda mazaje da mata, Allah ka kubuto da su ya Allah. Allah ka tausaya musu. Allah ka dauke musu bakin ciki da damuwa da suke ciki. Allah mu kuma ka kiyaye mu daga sharrin su. Allah ka ba mu kariya a koda yaushe. Ya Allah shugabannin mu wanda suke karkatattu, Allah ka shirya mana su. Wanda suke daidai, Allah ka dada musu dacewa. Inda suke daidai, Allah ka ba su ikon dorawa. Inda suke ba daidai ba, Allah ka ba su ikon gyarawa. Allah ka ba su mashawarta na kwarai. Ya Allah marasa lafiya musulmi na gida da na asibiti, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ka kara mana lafiya, ka ba mu ikon da'a da lafiyar da ka ba mu. Ya Allah dukkan musulmin da ba su da abin yi, Allah ka hore musu abin yi. Wanda suke da abin yi, Allah ka rika ka sanya musu albarka. Ya Allah dukkan musulmin da suke da haƙoƙi sun makale, Allah ka fito musu da haƙoƙin su. Wanda suka cancanci ciyarwa a gaban su, samu Allah ka ciyar da su a gaba. Ya Allah kai mana albarka. Ya Allah gafarta mu iyayen mu wanda suka rasu, wanda suke rayi, Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah ƴaƴan mu maza da mata, Allah ka shirya mana su. Ya Allah matasan maza da mata, Allah ka saita mana su. Allah kai musu gam da katar. Allah ka kinsa nagarta a cikin zukatan su. Allah ka ba su abin yi. Allah ka kyautata rayuwar su. Ka sa su zama farin ciki a gare mu ya Allah. Allah ka zauna da kasan mu lafiya. Allah ka zauna da kasan mu lafiya. Allah ka inganta shugabancin kasan mu. Allah ka inganta shugabancin kasan mu. Allah ka inganta shugabancin kasan mu ya rabbal alamin. Ya Allah dukkan abin da yayi tsauri kai ne maganin sa. Allah ka kawo mana sauki. Allah ka kawo mana sauki a koda yaushe. Allah ka kawo mana sauki a koda yaushe. Allah ƴan uwan mu na Sudan da suke fada da juna, Allah ka kwance wannan damara ta tsakanin su, ka hada kansu. Allah ka datse zubar da jini da yake faruwa a wannan kasa ta musulmi. Allah ka daidaita su, ka fahimtar da su juna. Ya Allah Falastinawa, Allah ka dauke zaluncin da ake musu. Allah ka taimaka ma wannan bayi naka. Allah ka sanyaya musu. Allah ka gafarta ma wanda suka rasu a cikin su, wanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Ya Allah kasashen da suke zalunta su ba su fi karfin ka ba. Allah ka jarrabe su da musibin da zai hana su zalunta bayinka. Allah ka sanya rushe su a cikin tsare-tsaren su. Ya Allah ka tarzagayya azzalimi a duk inda suke. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka fi mu sanin bukatocin mu da alkhairi, Allah ka biya mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Thank you.